This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Jama'a barkanku da wani da zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci da dama da suka hada da mita 20, 26, 31, 42, 61. Masu jama'a Niger kuma suna jin mu ne a gidajen rediyon suna amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalol da Niya a birnin Kwani. A duniyar gizo ta intanet kuma a voahausa.com ko sashen Hausa.com. To jama'a barkamu da wannan lokaci Aliyu Mustapha na Sokoto da Safil Hashim Gumar ke tarbon ku ga shirinmu na dare daga nan birnin Washington DC. Muna fatar kuna nan kallo kamar yadda muke. To bayan kun gama jin labaran duniya ne za mu kawo muku martani a majalisar dokokin Najeriya kan zuzurutun kuɗaɗen da aka ce an ware musu na sutura tufafi.
Withdrawal allowance ɗin mu kuɗin da ake bamu na withdrawal a wata shine 42,000. In kai lissafi ko rigar da muke sa na tabbatar ta wuce 50,000.
To yaya batun sunayen ministoci da aka laburta cewa shugaban ƙasa zai aiko wa majalisa a yau?
To shi ma za mu ji ƙarin haske kan shi, sannan za mu ji ra'ayoyin wasu ku musamman mutanen jihar Adamawa kan cire wato shingayen nan na sojoji a kan hanya.
Ai hakika janye wannan cingogi na sojoji albishir ne mai kyau gare mu, domin ko ruwa ma za mu zuba a ƙasa mu sha.
To sannan gwamnan jihar Kaduna ya ce ba zai ba da bude bakin kamar da aka saba ba. To shine muke son bayan gama kawo muku labarai ku kira ku ga mana ra'ayinku. Shin ya kamata gwamnoni ko gwamnatoci ma su rinka daukar dawainiyar ayyukan da ke da alaka da addinai? To kafin mu kawo muku da wannan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran duniya. Akalla mutane 40 aka kashe a Najeriya a lokacin hare-haren baya-bayan nan da ake tsammanin mayakan kungiyar Boko Haram ne suka kai. Wasu shaidu da majiyoyin tsaro sun ce jiya Litinin da kuma safiyar yau Talata an kai hare-haren wasu ƙauyukan jihar Borno dake kusa da juna. Wasu mazauna da suka samu nasara arcewa daga cikin ƙauyukan sun faɗa wa gidan rediyon Amurka cewa maharin sun zo ne cikin motoci, wasu kuma kan babura suna kona gidaje. Mutane suna kashe mutane kuma mazauna ƙauyukan da sace musu kayan abinci. Isa Daburo mazaunin ƙauyen ya ce an harbe wasu mutane da wasu kuwa an yi musu yankan rago. Ya ƙara da cewa mata da yara ƙanana na daga cikin mutanen da aka kashe. Haka kuma jiya Litinin akalla mutane 30 aka kashe a lokacin da wata ƴar ƙunar bakin wake ta tarwa tsakanta cikin dandazon jama'a a wata kasuwar kifi kusa da wani masallaci a Maiduguri dake arewa maso gabashin Najeriya.
To jami'an ƙasar Rwanda sun ba da tarwa cewa an kama shugaban hukumar asiri ta wannan ƙasar General Karenzi Karaki a ƙasar Burtaniya. Ministan shari'ar ƙasar Johnson Businge shi ne yake ga wannan gidan rediyon murya Amurka cewa gwamnatin ƙasar tana neman ƙarin haske ne game da kama jihar Karaki daga ita gwamnatin ta Burtaniya. Ya ce kuma suna sa ran su samu ƙarin wannan bayanin daga ita Burtaniya ɗin, kuma a kan haka suke aiki da cibiyoyin da ke da alaƙa da shi al'amarin domin su gano ainihin abin da yake faruwa. Su dai hukumomin na Burtaniya, wato Burtaniya, sun ce an kama Karaki ne bisa umarnin wata kotu ta Turai a madadin ƙasar Spain wadda ke neman shi a bisa zargin aikata laifukan yaƙi a kan fararen hula. Kuma ministan harkokin wajen Rwanda ɗin Louis Mushikiwabo ta nuna rashin amincewarta ga kama Karaki, inda ta rubuta a shafinta na Twitter cewa ba za su amince da haɗin wato ƴan uwantaka da ƙasashe muci duniya ke yi wajen ƙasƙantar da ƴan ƙasashen Afirka ba. Ministan shari'a ɗin ta ce ya wato jiran Karaki ɗin na ƙoƙarin shiga jirgi ne daga London a lokacin da aka kama shi, kuma aka ce ana sa ran zai bayyana a gaban kotu ranar Alhamis.
Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sudan ta Kudu na fama da annobar yaduwar cutar kwalara, inda ta yi sanadiyar rayukan mutane 18, akalla an san mutane 170 ɗauke da cutar a 'yan kwanakin nan. Ministan lafiya na Sudan ta Kudu, Eric Gaycock, ya faɗa wa manema labarai cewa annobar ta samo asali ne daga sansanonin 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke fama a ƙasar, inda dubun dubatan mutane suka nemi mafaka daga yaƙin basasar da ake gwabzawa. Kwalara cuta ce wata ƙwayar halitta ke haddasawa, kuma mai yaduwa cikin gaggawa tana haddasa gudawa da kafe ruwan jikin mutum idan har ba ta kulawa mai kyau ba. ana samun ta tashin ruwa ko cin abinci mara tsafta. Wannan wata matsala ce da ake samu a sansanonin yan gudun hijira, inda da yawa ke amfani da guri daya.
To a ƙarshe, sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya ce Amurka za ta dogara da matakan sojoji da ma wanda ba na soja ba domin tunkarar barazanar da Rasha ke wa Ukraine. Yana da wannan fulici ne jiya Litinin a birnin Berlin na ƙasar Jamus kafin zuwansa a Estonia domin gana da ministan ita, wato ministan tsaro na ita Estonia ɗin da Latvia da kuma Lithuania, wanda ƙasashe ne da aka tilasta su shiga cikin ƙungiyar tarayyar Soviet ba da sanarsu ba. Mr. Carter ya ce Amurka za ta taimaka da sojojinta na musamman da kuma kayan yaƙi ga ƙungiyar NATO a wani yunƙuri na taimakawa Turai ga duk wata barazana ta ƙasar Rasha. Misakata dai zai gana da ministocin tsaron NATO din ne gobe Larabar, Allah ya kai mu da kuma jibi alhamis a can birnin Brussels domin tattaunawa da su akan yadda za a buluwa Rasha game da mamayen yankin Crimea da kuma sojojinta da suke mara 'yan awarin Ukraine baya. To mun kawo muku labaran duniya ne daga Washington DC. To wasu 'yan majalisar dattawan Najeriya sun ce ƙarya ake musu da ake cewa wai za a ba su wasu makudan kuɗaɗe na tashin hankali domin sayan kayan su na sanyawa, wato tufafi. Wakilin mu Madina Dauda ta yi kuma rahoto kan dawowar 'yan majalisar dokokin bakin aiki a yau.
Batun kammala zaben shugabannin majalisa dai ba a riga an yi ba, sai dai yau an raba ofisoshi da kuma yadda wurin zama zai kasance a zauren majalisa. Wani muhimmin batu shine na kuɗaɗe da aka ce za a ba 'yan majalisa da za su yi amfani da su wajen sayen kayan sawa. An ruwaito cewa majalisa za ta raba kuɗi har naira biliyan 90 tsakanin 'ya'yanta da ke majalisar dattawa da ta wakilai. Amma Sanata Kabiru Ibrahim Gaya ya ce wannan labari shaci faɗi ne kawai.
Wadro allowance ɗin kuɗin da ake bamu na wadro a wata shine 42. 42 ne shine za ka sai riga ta wata guda kana sawa. In kai lissafi ko rigar da muke sawa na tabbatar ta wuce 50,000. Mutane ba san menene abin ba suke tsakar wannan mataki akai.
Batun zaben shugabannin majalisar dattawa, kun riga kun zabe shugaban majalisa, kun zabi mataimaki, sauran mukamin kamar na shugaban masu rinjaye da sauransu, yaushe za ku yi?
To wannan in Allah da yau za mu tattauna a tsakaninmu na mutanen APC, kuma maga irin gurbin da aka samu ya za a yi gyara, don babu dalili mu tafi a rabe-rabe. Tafiyar mu a rabe ya jawo aka samu wake a cikinmu, kuma wannan bai kamata a ce mu haka ta faru ba.
To yaya batun sunayen ministoci da aka laburta cewa shugaban ƙasa zai aiko wa majalisa a yau?
Ministan nan ya rubuto sai ya kawo mana majalisa. Mu kan majalisa muna rikici, ba mu gyara rikicinmu ba. So in ba mu gyara rikicinmu ba zai kawo mana minista. Wannan abu ma da zai kawo ga mu ba zai kawo shi ba. Saboda haka ina ganin a daina hanzarin sukan mutumin da yake da kishin niyyar taimaka a ƙasar nan. Ko kowa san Janar Buhari a shirye yake ya gyara ƙasar nan irin gudan iyawa, kuma zai rufe idansa ya aiki.
Sanata Kabiru Ibrahim Gaya kenan. A ɓangaren majalisar wakilai kuma, Hamisu Ahmed mai lantarki ya ce a nan ma ba a riga an kammala zaben shugabanni ba.
Akwai kujeru da na jam'iyya ne, dole a haɗa kai a samu haɗin kan jam'iyyar da kuma shugabannin majalisa kamar shi speaker da sauransu, wadda duk yanzu ana tattaunawa. Kuma insha Allah kamar yadda aka saba, mu a majalisan House of Reps za mu fito da matsaya wadda insha Allah za ta biya bukatun da ake so.
'Yan jam'iyyar APC da ke majalisar dattawa na ci gaba da taro domin warware matsalar zaben shugabannin da har yanzu yake ci gaba da raba kawuna. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To gaishe ke Madina. To na yan jima kaɗan muke fatar buɗe layukan mu na waya saboda mu jira yanku kan matakin gwamnan jihar Kaduna na hana bada buɗe baki a azumin bana. Amma tukuna bari mu ji tasirin Ramadan daga Lagos.
Sunana Mala Rabi'u Mani. Yawa falala azumi a gare ni aiki ne na Allah, kuma ga lada, kuma ga ƙarin samun lahiya, kuma ga ya cikin watan azumi duk abinda ka yi a matsayinka na musulmi ana ma dabalin ɗin lada, kuma za ka kiyaye da yin wannan aiki na aikata albasha ka ƙaurace mashi.
Shamsuddin
daga ina ka zo?
Daga Kaduna.
To me falalan azumi gare ka?
Falalan azumi samun lada
da kawai da wasu harkoki na wanda zai kawai hada kamar shidanci wanda mutum zai bi zai wanda zai samu zunubi a kansu.
To madalla, to mai tsaro me ra'ayinka game da gwamnatoci da su rinka daukar lalurorin hidimomi na addini kamar ba da bude baki da kai mutane haji da sauransu? Za mu bude layukanmu nan da 'yan mintoci kaɗan na waya domin ku ba mu wannan ra'ayin naku, amma kafin sannan bari ku ji ra'ayoyin wasu mutanen Yola kan janye shingayen sojoji daga kan hanyoyi. Ga Ibrahim.
To yanzu haka dai ina Yola, ɗaya daga cikin jihohin da har-haren 'yan Boko Haram sun shafa a arewacin Najeriya, kuma ina jin ra'ayoyin jama'a dangane da wannan sabon umarni na kan cewa sojoji su janye shingayen da ke kan hanya. Tare da ina tare da
Emmanuel Kwace.
Menene ra'ayinka dangane da wannan sabon mataki?
Fi sabilillahi Ibrahim Abdulaziz, ra'ayina ya bambanta da na mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Bai kamata a ɗauke sojoji na a hanyoyin nan yanzu ba, domin wannan magana ta ada bai kare musamman ma a jihohin Borno, Adamawa da Yobe. Mu muna nan wannan abin ya faru, mun ganta da idonmu, kuma har yanzu suna nan cikin jeji nan na Goza. Wani lokaci suna zuwa su zo su yi barna a wani kauye sai su fashi kai sojoji da aka ce na haɗin kai daga Nijar da Chad da Kamaru, sai sun kori waɗannan mutane su yi gabaki ɗaya da suka fi a ce za a ɗauki sojoji na a hanya.
Sunana Alhaji Ibrahim Tale, mazaunin nan Yola. Ai, haƙiƙa janye wannan cingogi na sojoji albishir ne mai kyau gare mu, domin ko ruwa ma za mu zuba a ƙasa mu sha, domin mun sha wahala. Bayan wannan abubuwan ma ya ƙare, sai a sa motoci su layi kamar mota 100-200 wai ana cikin, kuma naira 50-50 ake karɓa, a cire su. Sai dai kawai sun maida abin ya zama ma hanyar neman kuɗi.
To ga wani sunana Mamar Ismail, ra'ayina kan wannan abin shine, na farko dai ya nuna cewa Buhari ya san abin da yake damun mutanen ƙasar nan, na farko kenan. Dan akasari kasuwanci gaba ɗaya saboda wannan abun nan shingayen da ake sawa ya kashe mana kasuwanci gaba ɗaya a Northeast. Akwai lokacin da muka tafiya daga Maiduguri zuwa Abuja, sai dai ɗauke mu awa 18.
To amma an sa domin ɗauki matakan tsaro ne.
Eh, to wannan da aka sa shi abun ya hana a kawo mana hari ne, ko jiya ɗin an kai hari a Maiduguri an kashe mutane?
Kamar suna gani kamar wasu wuraren da babu matsala nan a cire su, amma kaman jihohin nan uku musamman Adama, Borno da kuma Yobe, a ba sojoji.
Alhaji Abdulaziz, tambayar nake so in yi maka kaima, shin ba shingaye ne kullum ake kai mana mutane hari, ake kai mana mutane hari da bom da waye muna ji muna gani?
To ka goyi bayan a cire kenan.
Na goyi bayan a cire wallahi.
To ga wani kuma
mu kama mun da muke nan hayin gada nan Jimeton nan, ba mu so a cire mana shingaye, because yana ya rage mana hasassurka da kuma sata da kuma ɓaran da ake abun ya rage sosai.
Wasu na gani kaman kan cewa in ma za a ce a wasu wurare wasu jihohi amma banda jihohin Borno, Adama da Yobe.
Haka ne muka kama mu a wurin, ba mu so a cire su ma yanzu.
Wai ka dake dun mutuwa mai ban tsoro da sai soja. Wai dake dun mutuwa mai ban tsoro da sai soja.
Ibrahim Abdulaziz daga Yola da ra'ayoyin jama'a kan batun cire shingayen nan na kan hanyoyi na sojoji. To kafin mu bude waya domin jin ra'ayinku kan ko gwamnatoci su rinka bada bude baki ko kada su bada, bari mu dan shakata da wannan.
Mallam Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilar mu kula da su. Tun da jirgin birnin Germany, shin jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan koka ya kariya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayansu ne ke saya, yau idan talaka ba a saye kaga kayan sai ya rufe a nan. Ka zaga cikin Lagos kuma ga ba da shi, ga laina shi, ga labintin zabadin an kafa, haka ke calaran duk sun kafa, dubi babban kantikin su wai, dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai ru waɗannan dolarin da ne. Jirgin sama mai rigugin tsiya kaga shi ma ba zai tashi ba, to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202 2-5-5-5-5.
To jama'a mun bude layu kamar domin daukar ra'ayoyinku kan ko ya kamata gwamnatoci da hukumomi su rinka daukar dawainiyar da ta shafi shani addini kamar bada bude baki bari mu share fage aka tsina assalamu alaikum
alaikum salam haji ali mustafa sokoto sunana kamar bishir dauda sabo unguwa katsina babban sakataren kungiyar mai talaka
kamar da ka share ruwa lafiya
alhamdulillah
to banar
duk da rufa yana daya daga cikin gwamnonin da muke yabo domin duk cikin gwamnonin da aka zaba a karkashin jam'iyyar APC ba kamar rufa a yanzu dai magana da muke to amma gaskiya ba mu ji dadin magana da yace wai kada a ce da talaka a lokacin azumi ba wannan ba daidai bane kuma ina
hello ayya lan ya tsinke
sai da za a yi
eh ina jin ka
cewa a gaskiya hakan bai dace ba ya kamata a ce makama talaka kamar da ake a jihar Kano ya kamata da ciwo yi domin ai kudin ma na talakawa ne ba na shi bane ba shi ne ra'ayina na gode
to mun gode kwamle to daga Katsina bari mu je wata jihar da ita ma da ke farawa to jihar Kwara hello
to assalamu alaikum babu magaji
wa alaikum assalam wane ne
to kuna tare da Bello Garba Dinami da kala kala ne shi Kwara daga Kwara Najeriya
to malam Bello barka da shan ruwa me ra'ayinka game da wannan batu na ko gwamnatoci su bada buda baki ko kansa bayar
eh gaskiya haji ali ya kamata a ce gwamnati suna taimaka mu musamman ma talakawa da abin da ya shafi sokayen su na buda baki gaskiya da kamata a ce wai gwamnati ba su doka wannan nauyi ba su taimaka mu talakawa gaskiya idan muka duba gaskiya akwai talakawa masu rauni waɗanda zan ba su da wani abu abin da zaro wanda ya kamata to a ce gaskiya gwamnati suna taimaka musu da abin da ya shafi buda baki gaskiya da kamata ba a ce gwamnati suna
amma Bello ka san akwai masu cewa akwai mundahana da ake cikin harkar ba da bude bakin nan saboda ana diban makudan kudade a ce za a yi amma ba dukan kudaden ake batarwa wajen ba da bude bakin ba misali
eh to ai ya kamata a kawo committee wanda ya kamata a samu mutane wanda a kurari wanda suke cikin jama'a wanda yake suna tsoron Allah a sa su cikin wannan aiki na kawo committee
to mun gode Bello a jihar Kwara bari mu je Taraba hello ma'am da Taraba ko
daga Taraba
to me sunanka
babu malami mutum biyu
to malam baba malami ya kake ji game da maganar ko gwamnatoci su ci gaba da daukar dawainiyar bada bude baki da kai mutane haji da dai sauran abubuwa masu alaka da addini ko ku su daina
eh a dainawa ba za su yi ba domin wanda yake da adalci ne yake kamanta adalci wanda kuma ya sa magana addini a gabansa dole ya taimaki addininsa
saboda haka kana goyon bayan kenan a ci gaba da barin ba da bude baki alimisali da gwamnatoci suke yi ko?
Kwarai kuwa domin wani bai da karfin tafiya marka ta nan Allah ya tsora mar cewa ta nan zai iya tafiya in marshe kuma ba zai iya zuwa ba
to yaya kake ji game da damuwar da mutane irin su Nasir El-Rufai suke nuna na cewa ba haƙin gwamnati bane ta almisali ta ba mutane bude baki aikin addini ba aikin gwamnati bane
aikin gwamnati aikin addini ne domin sai ta tallafa wa addini domin ci gabansa kuma shi ma El-Rufai muna yabonsa kuma yayi kuskure akan wannan kar abin da ya shafi addini kar ka dauko bakinka ka sa a ciki abin da ya shafi addini
to mai da mun gode baba a jihar Taraba bari mu koma Maiduguri hello
yawa sunana Suleiman director daga Maiduguri
to mai da sule barka da wuni ya kake gani wannan magana ta gwamnatoci su ba da bude baki su dauke dawainiyar harkokin da suka shafi addini ko yaya
eh to a gaskiya idan ka duba ka gani yanayin yadda ake ba da cimukon dan ya ci ya janye ma ba abun mamaki bane dan saboda waɗanda ake yin abin din su ba gani suke yi ba tsakani da Allah wannan azumi da ake ba wannan tallafi da ake barwa wata Ramadan zaka je ka duba mutanen da suke cin amfani wannan abin duk waɗanda ake cire musu abin sune mutanen da zaka ga waɗanda abin ke fita daga hannunsu su ne suke cin yabo
wato kana nufin mutanen da ake dora wa dawainiyar ainihin hakkin su je su kashe kuɗin a samar da abincin ba suna rike wani sashi na wannan kuɗin kenan
sune suke rikewa kamar baka san Najeriya ba, kai dan Najeriya ne ka san Najeriya.
Na sani amma ban gani ba da ido na, shi yasa nake tambayar ka, ina tambayar ka kai ka san cewa ana haka din ne?
Na san cewa ana haka din sosai ma, dan saboda in ka duba kusan kowanne state za ka gani wai ana cire wannan tallafin, kuma za ka ga idan ka je ka tambayi talakawan gurin wallahi ba cin amfani abin suke yi ba.
Mun gode Mallam Suleiman a Maiduguri jihar Borno. Bari mu cilla zuwa Kebbi. Halo.
Halo.
Na'am, ina jin ka. Wane ne daga Kebbi? Daga ina kake kira?
Halo, Abubakar. Abubakar ne daga garin Deyan.
To Mallam Abubakar, baka shan ruwa. Me ra'ayinka kai kan batun ba da bude bakin nan da hukumomi suke yi?
Barka Mallam Aliyu. Ra'ayina gaskiya bai dace a ce an dakatar da wannan aikin alheri ba. Sai dai kamata ya har zai wani abu yi kokarin cewa ya gyara lamarin yadda zai ta daidai a cikin halin da ake yi daga ciki.
To amma ina magana da yi abokan na cewa ba aikin gwamnati ba ne ta ɗauke wa kanta abubuwan lalurori ko hidimomi na addini.
A wannan ba gaskiya ba ne, ai gwamnati ta kowa ce, da mai addini da mara addini duk gwamnati ta ce.
To mun gode abokan. To bari mu tafi Yobe. Halo.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Wane ne?
Kana magana da Muhammad Nuruddin dan Hausa Yobe nan daga Yobe.
Mallam Muhammad, ka yadda da gwamnatoci kamar na Yobe nan da kake ciki su dinga daukan dawainiyan abubuwan da suka shafi addini, kamar kai mutane Makka ko kai su Jerusalem ko ba su bude baki?
Eh, mu muna goyon baya da haka, akan in kai kyau mu kai wa kyau, in ka baci akan zagi mu za a zaga, saboda mu dan cikin APC ne wanda mun ko ba mu samu ba, wasu suka samu, mun muna goyon bayan wannan. Saboda idan kai kyau mu za a raba, idan ka baci mu za a zaga, mu da ake zalin muna cikin ka.
Saboda haka hujja da irin gwamnan Kaduna yake bayarwa na cewa ba aikin gwamnati bane ta bayar da ta dauki dawainiyar harkokin addini ba ta gamsar da ka ba kai.
Eh, ta zama na yi wani analisi. Wanda ake bayarwa ma a baya, wasu sukan cirewa ne domin bukatar kansu. Saboda koya suka bayar, su sun biya bukatar kansu.
To madallan Mallam Muhammadu, to bari dare ta ji gida, bari mu je Sakkwato. Halo.
Bata Aliyu.
Na'am, wane ne?
Bata Aliyu, an lafiya.
Lafiya, kalau.
Magana Yusuf Lela hanyar Kalmalo, ta yi da hanyar Kalmalo.
To Yusuf, ka ji ra'ayoyin 'yan uwanka 'yan Najeriya game da maganar buɗe bakin nan, kai me naka ra'ayi?
Kun yi ra'ayi na gaskiya yana da hujja, dan inda zai da hujja ba zai jalme shi ba.
To ka san hujja ta she ko ko me kake zaton ya sa yi haka? Ina jin West Yusuf ta Sakkwato ta tsinke. To bari mu koma Yobe, tana Sakkwato ba ta yi ba. Hello.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Daga Muhammad Inuwa Haruna ne daga Sutuskun jihar Yobe.
To Mallam Muhammad, baka da wuni, me ra'ayinka kai game da maganar buɗe bakin nan? Ya kamata gwamnatoci su rinka ɗaukar kuɗaɗe daga baitul mali suna ba da buɗe baki ko bai kamata ba?
Ya gaskiya ya kamata, don saboda a kowanne suna buƙatar taimako. Wani bai taɓa zuwa haji ba, amma a dalilin gwamnati Allah zai iya kai shi maka, kuma zai yi addu'a akan Allah ya ba ta zaman lafiya a ƙasarsa.
To saboda haka hujjar shi Nasir El-Rufai na cewa gwamnati bai kamata ta tsundumar da kanta cikin ɗaukar ɗawainiyar harkokin da suka shafi addinai ba, ba ta shige ka ba ko?
Ai, layin addini daban, kuma layin gwamnati daban. Dole ne mutum yana musulmi, yana cikin gwamnati, dole mutum ya taimakawa musulmi da kiristan gaba ɗaya.
To mun gode Dr. Muhammad. Jama'a, da haka muka zo ƙarshen irin yawan wayoyin da zamu dauka a yau, sai kuma gobe da Allah ya kai mu.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ƙungiyar 'yan ta'adda ta masu da'awar kafa daular musulunci, wacce aka fi sani da ISIL ko kuma Daesh, ta rukufa wajen barnata tare da sace wasu kayayyakin tarihi na duniya masu mahimmanci waɗanda aka ajiye su na tsawon dubban shekaru. A ƙarshen watan Mayu, ƙungiyar ISIL ta kama garin Tadmo da ke Syria da kuma ragowar ɗaya daga cikin manyan wuraren tarihi na duniya da ke Palmyra. Daga cikin irin munanan aikace-aikacen da ƙungiyar ke yi a ƙasashen Syria da Iraki, ISIL ta mai da hankali wajen barnata wuraren ibada da adana kayayyakin gargajiya. Hotunan bidiyo na farfaganda da ƙungiyar ta fitar sun nuna yadda mabiyanta ke farfasa wata fada mai ɗimbin tarihi na Nimrud da ke ƙasar Syria, inda suka farfasa mutum-mutumi a gidan tarihin Mosul tare da lalata masallacin Nabi Yunus wanda ke ɗauke da kabarin Yunus. Wannan wuri ya kasance mai mahimmanci ga mabiya addinin Islama da Kiristoci da Yahudawa. Suna lalatawa tare da wawure kayayyakin tarihi da ba za a sake samun irinsu ba, domin hakan ya zama barazana ga al'umma, inda suka sayar da wasu kayayyakin tarihi domin samun kuɗaɗen shiga, kamar yadda mataimakin sakataren ƙasa da ƙasa na ƙungiyar nan ta Sheba Kraka ya rubuta a shafinsa na yanar gizo. Wannan ba batun matsalar lalata kayayyakin tarihi ba ne kaɗai, batu ne da har ya shafi tsaro, inda 'yan ta'adda ke amfani da lalata kayayyakin tarihi a matsayin makamin yaƙi da farfaganda da haifar da ruɗani, sannan kuma da samun hanyoyin kuɗaɗen shiga domin gudanar da ayyukansu, in ji Irina Bukova, Director General ta Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ta Adana Kayayyakin Tarihi, wato UNESCO. Amurka na matuƙar goyon bayan yarjejeniyar UNSC da aka cimma mai sakin layi 2199 wadda ta yi Allah wadai da lalata kayayyakin tarihi a Iraki da Siriya. Har ila yau Amurka ta himmatu wajen ganin an haramta sayar da kayayyakin tarihin ƙasar Iraki da aka sace, sannan ta yi kira ga dukkan mambobin da ke cikin wannan yarjejeniya da su ɗauki matakan hana fasa ƙwaurin kayayyakin tarihi na Siriya. Kan haka, a kwanan nan ma'aikatar tsaron Amurka ta ba da wasu kuɗaɗe domin fargar da mutane kan ire-iren kayayyakin tarihin ƙasar Iraki da aka hana sayensu da fasa ƙwaurinsu. Sannan Amurka ta ƙaddamar da wata tattaunawa da hukumar ta UNESCO kan wannan batu, wanda mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka Evan Ryan ta jagoranci ragamar taron. Muna kuma kira ga ɗaukacin mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya da su fara aiwatar da yarjejeniyar UNESCO ta 1970 wadda ta haramta yin hada-hadar haramtattun kayayyakin gargajiya na tarihi. 128 daga cikin ƙasashe 195 da suka kasance mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya sun rattaba hannu akan wannan yarjejeniya, sai dai kaɗan daga cikinsu kamar Amurka da Switzerland da Birtaniya suna aiwatar da haramta sayar da kayayyakin ta yin amfani da dokokinsu na cikin gida. Amurka da Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ta Adana Kayayyakin Tarihi, wato UNESCO, suna jagoranta kare kayayyaki da wuraren tarihi da ke da mahimmanci ga bil'adama, kamar yadda mataimakin sakatare Kraka ya bayyana. Ya kuma ƙara da cewa, a wajen Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya, adana kayayyakin tarihi na al'ummomi daban-daban na ɗaya daga cikin matakan gyarawa tare da samar da jituwa wajen gina al'umma ta gari. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Ƙarfe 5:02 na la'asari a Washington, gasar filin da labarai a takaice.
Aƙalla mutane 40 a kashe a Najeriya a lokacin hare-haren baya-bayan nan da ake tsammanin mayakan ƙungiyar Boko Haram ne suka kai. Wasu shaidu da majiyoyin tsaro sun ce jiya Litinin kuma da safiyar yau Talata an kai hare-haren wasu ƙauyukan jihar Borno da suke kusa da juna. Jami'an ƙasar Rwanda sun tabbatar da cewa an kama shugaban hukumar asirin ƙasar, Janar Karenzi Kareke, a ƙasar Birtaniya. Ministan Shari'a ƙasar ya gaya wa muryar Amurka cewa gwamnatin ƙasar na neman ƙarin haske game da kama Janar Kareke da aka yi a Birtaniya. Sudan ta Kudu na fama da yaduwar ambaliyar cutar
To tsaya sarrilu lokacin mu ya kare. Jama'a, abin da ya sauka kenan a daidai wannan lokacin muke muku ban kwana, sai gobe da safe Allah kai, muna fata da muku da sabon shirye-shirye a shirin mu na karfe 6 da kuma karfe 8. Yanzu za mu da dindikan mu a nan sashen su murya Amurka, musamman shi Safinu da Julie Leda Spiritual ta bada umarni, da kuma injiniya din mu Malam Suleiman Ali Mustafa Sakwatani. Dan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.